Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da 25. Abin yamma da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Numa da Dalol FM da Niya da ke birnin Kwani duk a jamhuriyar Tunijar. Baya ga haka, ko da yaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, barkanmu da wannan lokaci na ranar Litinin 5 ga watan Nuwamba, wato Disamba shekara ta 2016. Jama'a, Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa, muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan Washington DC, ga kanin labaran duniya.
Dan takarar shugabancin Austria mai kyamar baki, Norbert Hofer, ya sha kayi a zaben da ya so ya zama shugaba mai ra'ayin rikau na farko tun bayan yakin duniya na biyu, a zaben da ake ganin wani gwaji ne na nuna karfin masu fifita ra'ayin jama'a. Alamu sun nuna cewa kasar Italy ta dosar rikita-rikitar da ke dosar rikita-rikitar siyasa cikin makonni masu zuwa, bayan da masu kada ƙuri'a jin ra'ayin jama'a ranar Lahadi suka yi biris da shawarar yin kuskurima ga kundin tsarin mulki kamar yadda Prime Minister Matteo Renzi ya ayyana.
To, yayin da ya rage kwanaki biyu, kacal al'ummar kasar Ghana su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa. Shin wacce irin rawa ake sa ran ɗumbin matasan ƙasar za su taka a wannan zaɓe?
Gaskiya muna ganin matasa su ne za su decide ɗin abin da zai faru ranar 7 ga wata ɗin nan, insha Allah.
A Najeriya yau, mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya jagoranci wani zauren ganawa da 'yan kasuwa da masana'o'i a jihar Kano.
A kullum ina rena kyalle 500, ina da ma'aikata sama da mutum 100 a ma'aikatata.
Kada a manta, muna nan tafa da shirin ilimi, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Dan takarar shugabancin Austria mai kyamar baki, Norbert Hofer, ya sha kayi a zaben da ya so ya zama shugaba mai ra'ayin rikau na farko tun bayan yakin duniya na biyu, a zaben da ake ganin wani gwaji ne na nuna karfin masu fifita ra'ayin jama'a. Tsohon injiniyan kere-keren fasahar jiragen sama, wanda ya yi kamfe a kan nuna kin jinin masu iko da kuma kin jinin baki da nuna kin jinin tarayyar Turai, ya amince da kayan da ya sha daga wajen abokin karawarsa ɗan rajin kula da muhalli Alexander Bender Bellen, wanda ya yi takara a matsayin mara jam'iyya. Kafofin yaɗa labarai sun yi hasashen Bender Bellen ya yi nasara da kaso 53.3 cikin 100 na ƙuri'u idan aka kwatanta da abokin karawarsa Hofer da ya samu kaso 46.7 cikin 100. Nasarar da Bender Bellen ya ci alamu ne na nasara da kuma canji ga gabaɗayan manyan birane da ke cikin tarayyar Turai. Ana ayyana cewar Hofer shi ne zai zama shugaban 'yan ra'ayin rikau a tarayyar Turai, a yayin da abubuwa suka cakuɗe, alamu sun nuna cewa a ƙasar da aka tashi da rikice-rikicen baƙi kusan dubunnai kuma musulmai da ke neman izinin zama a Austria. Da daren ranar Lahadi a Vienna, Hofer ya tsaya a gaban manema labarai a birnin Hamburg Place, inda ya yi alkawarin cika alkawarinsa da ƙoƙarinsa ga kaso 46 cikin 100 da suka zaɓe shi da ba zai manta da su ba, inda ya ce ba mu gama ba.
Alamu sun nuna cewa ƙasar Italiya na dosar rikita-rikitar siyasa cikin makonni masu zuwa, bayan da masu kada ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ranar Lahadi suka yi biris da shawarar yin kuskure ga kundin tsarin mulkin ƙasar, kamar yadda Prime Minister Matteo Renzi, wanda ya bayar da sanarwar yin murabus ɗinsa, ya nema. A wani takaitaccen taron masu yaɗa labarai sawa'i biyu da kammala kada ƙuri'ar, Renzi, ɗan shekaru 41, ya amince cewa ya sha kayi, inda ya ce na faɗi na kuma nanata da ƙarfi. Ya ce zai ba da takardar saukarsa daga mulki a yau Litinin ga shugaban ƙasa Sergio Mattarella. Ya kuma rubuta a shafinsa na Twitter cewa za mu tafi babu nadama, gwamnati na ta ƙare, godiya nake ga musammanta, wato nake ga mutane. Allah ya ƙara ɗaukaka Italiya. An ƙirga ƙuri'un da aka kaɗa daga shiyoyi 20, inda kashi 59.3 suka zaɓi rashin yarda da Renzi, kaso 40.7 kuma suka goyi bayan Prime Minister. Shugaban jami'ar adawa ciki hadda Beppe Grillo ya yi kira ga shugaban ƙasa Mattarella da ya gabatar da zaben 'yan majalisu a farkon shekara.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zabi tsohon likitan kwakwalwa kuma tsohon abokin hamayyarsa a takarar shugabancin kasar Amurka Ben Carson a matsayin wanda zai jagoranci hukumar gidaje da kuma cigaban birane. A wani rubutaccen jawabi daga ofishin kula da harkokin karbar mulki na Trump a yau Litinin ya ce Carson yana da sha'awa da kuma jajircewa akan al'umma da kuma iyalai da ke zaune a waɗannan gurare. Sannan mutanen biyu sun tattauna akan sakon Trump akan dawo da martabar tattalin arziki wanda ya kunshi cikin birane. Tun lokacin da Trump ya shiga gaba a ƙuri'un nuna ra'ayi na takarar jam'iyyar Republican a watan Yuli na shekarar 2015, Carson shi kadai ne dan takarar da a cikin hayaniyar da ya zo na biyu, amma wannan guguwa bata dade ba cikin ƴan kwanaki kafin farin jinin Carson ya dusa shi. Carson ya janye daga takara a watan March inda ya baiwa Trump goyen bayan sa, ya ci gaba da gudanar da batutuwa a wuraren da jam'iyyar Republican ta tsaida Trump a matsayin dan takara domin tunkara Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat.
Sojojin Amurka injiniyoyi sun hana gittawa da bututun man da kota na kimanin dala biliyan 3.8 da ake takaddama a kai, wanda aka shafe wata da watanni ana ta zanga-zanga a kai, musamman 'yan kabilar Rock Sioux waɗanda ke korafin cewa shimfiɗa bututun na iya shafar ruwan shansu ya kuma illa ga wuraren ibadarsu. A wani jawabi da kungiyar injiniyoyin suka bayar a rubuce a jiya Lahadi, sun ce zai yi wahala a sami wani canji na sauya hanyar da aka shirya bi da waɗannan wato bututai. Dubban mutanen Sioux da kuma masu goyon bayan su ne suka yi munnan wannan jawabi da bayanai da kuma kada ganguna. Kusan kimanin ɗaruruwan motoci ne suka yi layi a hanyar da ake gabatar da zanga-zangar, suna danna horn yayin da suke shiga sansanin da ake zanga-zangar. Wani daga cikin masu zanga-zangar ya ce jawabin ya fito ne bayan wata gagarumar addu'a da suka yi.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'ar tsagaita wuta a yau Litinin na tsawon kwanaki 7 a arewacin birnin Siriya na Aleppo, wani yunkuri na samun damar kai kayan agajin gaggawa. Aleppo dai shine birni mafi girma a Siriya kafin yakin basasa ya barke shekaru 6 da suka wuce, wanda a yanzu shine wurin da sojojin Siriya ke yakar 'yan tawayen kasar tare da goyon bayan Rasha domin kwace birnin, da 'yan tawayen suka rige a matsayin wurinsu a gabashin lungunan wuraren. A rubutu wannan yarjejeniya ne a Misra da Spain da kuma New Zealand, cewar majalisar tana bukatar kwanaki 7 domin a tsagaita wuta da kuma dakatar da fadan. Rubutun dai ya haramta kowane irin makami a ciki har da hare-haren jiragen sama da kuma amfani da bamabumai a wuraren da yaki yayyawa da kuma wuraren da 'yan tawayen ke rike da su da kuma bangarorin da gwamnati ke rike da su a Aleppo.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya, inda a jihar Kano mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo ya jagoranci wani zauren ganawa da kungiyoyin 'yan kasuwa da masu sana'o'i game da shirin tallafawa jama'a na dogaro da kai da gwamnati ta samar. Daga birnin Nadabu ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana.
Shirin wanda ya kunshi tsarin Empower na samar da ayyukan yi da kuma tsarin agazawa iyalai mafiya talauci a cikin al'umma wajen karatun 'ya'yansu da kuma tallafawa masu sana'o'i da kananan 'yan kasuwa. Ma'aikatar mata ta tarayya da haɗin gwiwa da ofishin mai biyo shugaban ƙasa shawara kan lamuran tallafawa jama'a ne za su aiwatar da shi.
Akwai basussuka da za a bayar ba interest ba collateral. Kuɗi 10,000 zuwa 100,000. Da matasa da mata ne da manoma duk wanda ya nema, kuma akwai bursary amma wannan ba a soma ba tukunna. Yaran da suka samu admission a university wanda za su yi science ko technology ko engineering ko math ko education, ana son a taimaka mu kowane wata a aika mu 45,000. Mutanen Kano ai ta haƙuri da mu dai, insha Allah ka nuna mana cewa kun shirya mu kuma za mu zo mu yi aiki.
Hajiya Marwan Oyes kenan mai baiwa shugaba Buhari shawara kan lamuran tallafawa jama'a domin dogaro da kai. Malata taron sun gabatar da tambayoyi da tsokaci kan lamuran da suka shafi sana'o'i da kananan kasuwanci.
Kungiyar masu rana ta Fafi ta Kano, halin yanzu gaskiya da wanda suke rinin zamani da wanda suke rini na da, muna fuskantar dukushewa saboda kutse da mutanen kasashen waje suke kawo irin abin da muke sana'antawa directly, kuma idan sun kawo wannan abin ya fi namu farashins gurin sauki. Kusan muna ɗauke da mutane sama da 32,000. Maganar da nake a yau, ina share kwana 14 zuwa kwana 30 ba tare da na rena kyalle ɗaya ba, wanda kafin wannan abin ya fara faruwa a kullum ina rena kyalle 500 ina da ma'aikata sama da mutum 100 a ma'aikatata. Yau waɗannan ma'aikatan na nemo su na rasa. Sunana Abbas Sarki Sharqa daga Kanawa Foundation for the Disabled. Mutane masu bukata ta musamman a duk kusan tsare-tsaren da ake fito da shi a Najeriya ana barin sa a baya. Masu bukata ta musamman suna da hikima. Mu a tunaninmu muna ganin cewa insha Allah masu bukata ta musamman za su iya samarwa da mutane ɗaruruwa ayyukan yi.
Ministar Mata Sanata Aisha Alhassan ta amsa wasu daga cikin tambayoyin.
Yanzu abin da ya sa ba a yi tsayi da kawo tufafi ciki gaba ɗaya ba, domin masana'antunmu wato textiles ɗinmu na sarrafa na yin kaya na yin tufafi ba sa aiki yanzu. Sannan akwai babana da ya tambaya masu bukata na musamman. Maganan ba da jari da sauransu, International Day of the Persons with Disabilities, na je mun yi buki muka ƙara ƙarfafa su, muka ƙara gaya musu shirye-shiryen da gwamnati take da su masu. Saboda haka duk program na gwamnati da ake yi na state da na federal duk kuna ciki.
Wannan dai shine karo na biyu da mukarraban gwamnatin tarayya ke gudanar da irin wannan taro cikin watanni 3 zuwa 4. Kuma taron na yau na zuwa ne a daidai lokacin da Kanawa ke ci gaba da korafin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta mayar da su saniyar ware a shirin samar da aiki ga 'yan ƙasa mai lakabin Empower. Kafin ya halarci wurin taron, mataimakin shugaban ƙasa na Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya kai rangadin duba kamfanin sarrafa tumatir na Dangote da ke kan titin zuwa Zariya daga nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Yayin da ya rage kwanaki biyu kacal al'ummar kasar Ghana su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasar da za a yi ranar Laraba mai zuwa. Abokin aikin Babu Yakubu Makeri ya tattauna da Ibrahim Bature Sallam, wato shugaban matasan jam'iyyar APC ta Najeriya reshen Ghana, kan irin yadda aka gudanar da yaƙin neman zaɓen wannan shekara da kuma irin rawar da matasa za su taka a wannan zaɓe.
Gaskiya irin wannan campaign dai da suke yi this time around ba mu taɓa ganin sun yi irin shi ba, kuma musamman matasa da suka zama involved a ciki both sides daga MPP din zuwa NDC din, gaskiya matasa sun shiga ciki kwarai da gaske. Saboda akwai tafiyan kick fit da suke fita yawanci ake yi na jam'iyyun suke yi, za ka ga cewa matasa ne su ne ke gaban abin, kuma su ne ke yin shirya wa'annan ma kick fit din da ake yi za ka gani. Shi yasa this time around dai gaskiya muna ganin matasa su ne za su decide ɗin abin da zai faru ranar 7 ga wata ɗin insha Allah.
To yadda kaman kake zancin ƙaimi da su ainihin manyan jam'iyyun siyasan suka ƙara kuma matasa ne a gaban abubuwa, kana ganin kiraye-kirayen da ake yi na zaman lafiya su waɗannan masu jini a jika za su iya biye ma ainihin wannan kira da ake na zaman lafiya kuwa?
A za su yi, don in ka duba yanayin wato mutanen Ghana ba mutane bane masu son tashin hankali. Ko da ka dinga lura a university school, polytechnics ko secondary schools in ana yin riot ko irin suna zanga-zanga, za ka gacce da wahala ka ga wani ya ji ciwo ko wani ya yi wani abu. So yanayin wannan ɗin yana tabbatar da cewa ko da an tashi ma irin hidimar siyasa irin wannan ko matasa na gaba, za ka ga cewa lallai ba a samun tashi hankali gaskiya sosai. Do dai ba a rasawa wani ko da ɗan kaɗan ne, amma dai gaskiya lafili wato mutanen Ghana mutane ne masu kwanciyar hankali. Kuma za ka ga cewa ranar zaɓen ma in ya kai, za ka ga shaguna yawanci ma ba su buɗewa saboda son zaman lafiya da kwanciyar hankali da suke da shi. Masu shaguna ba su buɗewa, kowa na gidan shi. In an gama zaɓen following day za ka ga da yawa sun zo sun buɗe shaguna. Yasa gaskiya ina tunanin gaskiya zai wahala a yi tashin hankali.
To a matsayin ku na mutan Najeriya da kuke zaune a Ghana, ko wannan abubuwa da irin hayaniyan nan yana shafan ku?
A gaskiya bai shafan mu, saboda kaga su da kansu ba su son rigima, kuma wato mutane ne masu son baki musamman 'yan Najeriya. Duk ɗan Najeriya da ya zo Ghana za ka ga cewa wallahi za ga yadda 'yan Ghana suke son 'yan Najeriya. In suka gan mu suna son mu kwarai da gaske, to kaga wannan ya bari muna zaune lafiya tare da su. Kuma ko lokacin da mu nan wurin sannan muke shirin mu organizing ɗin mutanenmu na 'yan Najeriya su koma su je su zaɓe, lokacin da za mu yi zaɓenmu na Najeriya, sun ba mu haɗin kai kwarai da gaske. Akwai gidan jaridu da yawa da suka yi publishing ɗin activities ɗinmu nan na APC da muka yi. To kaga wannan na tabbatar da cewa mutanen nan suna ba mu haɗin kai duk sanda muke bukata. Kuma kaga wato sai da muka kafa wani tarihi ma a nan wurin BBC da sauran gidajen radio sai da suka dauka mun kafa billboard da signboard sun mu nan wurin na Buhari a nan cikin Accra wanda daga baya dai gwamnatin ta cire to amma dai kaga ai yana da wahala ka samu ƴan wata ƙasa su zo suna yin campaign siyasa a wata ƙasa suna encouraging din mutanen su koma su zaɓi shugaban da suke so kaga yana da wahala.
To kun saurari Ibrahim Bature Sallam wato shugaban matasan jam'iyyar APC ta Najeriya reshen Ghana kan zaben Ghana da za a yi ranar Laraba idan Allah ya kai mu. To a can jamhuriyar Nijar ko gwamnatin kasar ce ta kara matakin da ta dauka na nada wani janar a matsayin shugaban hukumar custom. A rawtanninmu na baya mun gabatar muku cewa kungiyar ma'aikatan hukumar ta custom ta kalubalanci wannan nadi bisa dalilai na rashin cancanta. Amma kuma mun kasar sun ce nadin bai saba doka ba. Daga mai ga rahoton da wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma ya aika mana.
Aikin gidan duwan akwai tsari shi, akwai yadda aka yi aka tsara shi wanda bai da shekara 10 a cikin gala na inspector principal na duwan bai da intimate zangijin duwan wannan luwa ne faɗe shi.
Batun cancantar shugabancin hukumar duwan a dokance shine abin da ya haddasa takun saka tsakanin gwamnatin kasar Niger da kungiyar jami'an custom wato SNAD wacce tun a washe garin nadin wani mai dauke da galar janar ta rundunar tsaron jandarma ta bayyana rashin gamsuwa saboda a cewarta ko wanda ya yi karatun duwan sai wanda ya shafa akalla shekaru 10 yana matsayin su feto sannan ya kai ga cancantar dare wannan mukami. Sai dai ministan kuɗi Hasu Masaudu ya ce ba haka zancen yake ba.
Ta ce ba ta amince ba don doka ba ta ce haka nan ba. Doka ta ce suna iya zama director general da duwanu amma doka ba ta ce ba sai su. Na ga abin doka ta ce. Doka ta ce ils ont vocation à être. En la partie ils doivent être. Don wannan na ce ƙarya ce doka ba ta ce abin da suka ce ba.
A ci gaba da kalubalantar nadin na janar Ahmadu Halidu. Kungiyar jami'an custom ta ce gwamnatin ta tabka kuskure. Domin a tarihin jamhuriyar Nijar ba gwamnatin da ta taɓa damƙa ragamar hukumar duwan a hannun wani wanda bai karanci wannan fanni ba in ji ta. Sai dai ministan cewa yake.
Lokacin jori, lokacin kunce, lokacin tanja da lokacin mu an saba sa duwane an taɓa sa waɗanda ba duwane ba Director General King Duwan wannan kuma ba ta hita daga hanyar doka ba.
Gwamnatin ta Nijar a tabakin Masaudu Hasumi ta ce za ta ci gaba da aiki da jami'an da ke mutunta tsarin da ta zo da shi sannan ta yi barazanar sallamar dukkan wani jami'in duwan ɗin da ke bijirewa umarninta.
In sun zama cikin duwan aikin gwamnati za su yi wanda bai aikin shi ka san kwanan shi za a yi wanda yake son aikin shi kuma muna son shi.
Wannan takaddama na kwaruwa ne a wani lokacin da gwamnatin ta Nijar a fili ta yi kiran jami'an customs matsakaimi. Don samar mata da kudaden shiga ta hanyar awon kaya a yayin da 'yan kasuwa ke korafi akan hauhawar kudaden awo lamarin da masana ke ganin muddin bangarorin biyu basu sasanta da juna ba zai iya kawo tarnaki wa sha'anin tattalin arzikin kasar Nijar wacce ke cikin jerin waɗanda fatara ta yi wa katutu a 'yan shekarun nan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Agogo a nan Washington DC cewa yake karfe 10 ne na safe da minti 18 ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya, kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, muna ɗauke da wani rahoto na musamman dangane da irin kai ruwa rana da aka kwashe shekara da shekaru a tsakanin malaman jami'o'i da gwamnatin tarayyar Najeriya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya nazarci ƙalubale da ke tsakanin malaman da masu riƙe da madafan iko. za a iya cewa wannan wata matsala ce da take cinyewa. Ko me ya kawo hakan? Ga kaɗan daga ciki.
Aya abin ƙasa ta fi sanjantawa.
Abinda an ka shuka ke girbewa.
An gaida ɗan adam sakin mantawa.
Abinda an ka shuka ke girbewa.
Dan me ake zuwan dashin in tarawa.
If the federal government of Nigeria continue to fail to implement the aforesaid agreements with it as
Ungiyar malaman jami'ar Najeriya ASU ta ce matukar ba a cika mata alƙawuran da ta dauka ba, to ba shakka jami'oyi za su ci gaba da zama cikin matsaloli. Shugaban kwamitin manyan makarantu na Majalisar Dattawan Najeriya Senator Barau Jibrin ke magana a gaban zoren majalisar da daukar matakin kawo dabara ga barazanar yajin aikin malaman jami'ar waɗanda sabon matakin da suka dauka har ma sun yi yajin aikin gargadi na mako daya.
We will tell you
no, we agreed on everything.
We agreed on everything.
You knew the demand.
Yan kwamitin manyan makarantu na majalisar ke cewa sun cimma yarjejeniyar amincewa da bukatu 7 cikin 8 na malaman jami'a. Abu ɗayan kuma shine allowance na musamman ga malaman da ya zama mai muhimmanci malaman jami'an su rage guri don kalubalen tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta. Gwamnatin Najeriya ta bukaci majalisar dattawan ta shiga tsakani don warware bukatun malaman jami'ar da kuma za a sanya bukatun don warware su a kasafin kuɗi na shekara ta 2017. An ruwaito ma'aikatar kwadago ta minista Chris Ingige na bukatar malaman jami'ar su maida wuka kube don gwamnatin ta gaji matsalar ce daga gwamnatin da ta shode. Yarjejeniyar dai da malaman jami'ar suke son a cimma an tattauna ta ne tun 2009. Menene yake sanya malaman jami'ar cijewa kan bukatunsu tamkar ba wata bukata ko wani mai bukata ta daban a wani bangare na Najeriya? Ita ce tambayar da na yau malami a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Kabiru Dalladi Lawanti.
Abinda nake so mutane su gane cewa su ASU suna yajin aiki ne ba wai don jin daɗin kansu ba, suna yajin aiki ne don abubuwa tabbatar da adalci. In ka duba ainihin tarihin yajin aikinsu tun daga zamanin mulkin soja har zuwa yanzu, suna yajin aiki don tabbatar da kafa tsari na demokradiya, inganta ilimi na jami'a da kuma kyautata ainihin jin daɗin yan ƙungiyarsu. Ra'ayina da ra'ayin wasu mutane wanda na yi magana da su suna ganin cewa ya kamata ASU ta bar maganan cewa gwamnati ta zo ta kula da jami'oyi, mu koma maganan neman haƙƙoƙinmu na albashi, na allowance da muke bin gwamnati ta biya mu. A yanzu maganan nan da muke da kai, inda zaka zauna da mutanen gwamnati, kuɗin da aka ware aka bawa jami'oyi daga 1999 zuwa yau ya kai ya gina jami'oyi sababbi waɗanda muke da su, kuma wanda za a iya cewa su world class universities ne. Kuɗin ana bayarwa, amma kuma me ake yi da kuɗin shine abin da ya kamata mu muke ƙara insisting cewa ASU ta ringa dubawa, ta ringa bibiya. Cewa yanzu haka maganan da ake yi, akwai kuɗaɗe na wajen naira biliyan 7 da aka bayar daga March zuwa yanzu na NEET assessment, wanda jami'oyi ya kamata su yi amfani da shi wajen inganta ɗakunan karatu na ɗalibai da ainihin ɗakunan bincike. An yi hakan ko ba a yi ba, shine abin da muke magana a kai. ASU ya kamata ta bibi irin waɗannan abubuwa.
Shin matakin tafiya yajin aiki da malaman jami'ar ke ɗauka ya dace da ƙa'idar aikin gwamnati a Najeriya koko a'a? Ga amsar lauya mai zaman kansa Abuja, Barista Modibo Bakari.
Tun daga agreement da aka yi, babu inda aka taɓa yin yarjejeniya a ce in ba ku yi mana kaza ba za mu tafi yajin aiki. Babu kuma inda doka ta faɗa, wannan daga Labour Act, Trade Dispute Act da kuma tsarin mulkin Najeriya, aka ce kana ma'aikaci don ba a yi maka biyan bukata, haƙƙinka ne lalle ka cancanta. Amma neman haƙƙi yana iya zuwa a yi abin da ake kira a Turanci doing a right thing in a wrong way, kai abin da ya kamata amma a bisa ga kuskure ko kuma hanyar da bata kamata ba. Ba sai ka gurgutar da masana'antun gwamnati, ka sa ƴaƴan mutane a cikin wahala, ka gurgutar da kalanda wato jadwalin makidai koyarwa, ka ma rusa makarantar gabaki ɗaya ba. Domin sha'anin ilimi ya wuce maganar malamin jami'a kawai. Iyayen yara da yaran da ƴan uwansu su ma gwamnatin, da daga shugaban ƙasa har zuwa lebira mai shara, kowa yana da ƴaƴansa a cikin wata makaranta ko jami'a ko wata makaranta dai wanda ba ta kai jami'a ba. Don haka idan akwai wata rijejeniya da gwamnatin tarayya ko kuma wata gwamnati ta ƙi aiwatarwa a lokacin da ya kamata, wato akwai breach of agreement, saɓa alƙawari, to sai a tafi industrial arbitration, wato declaring trade dispute. Akwai yadda ake yi wannan ma, to sai a je wajen panel. Idan ba a shirya ba, sai a tafi a je a shigar da ƙara National Industrial Court. Abunda na lura a harkar yajin aiki a ƙasar nan, ya zama wata kafa ne malaman jami'a, wasu daga cikinsu su yi ta yin wasu sana'o'i, su bar koyarwa a wannan lokacin. Kamar ƴan uwa na lauyoyi da suke koyarwa a jami'a, idan aka ba da wannan sai kaga sun ba da ƙarfinsu a office nasu na chambers ɗinsu. Haka ma likitoci, haka wasu ma malamai, haka kawai sai su koma wasu makarantu masu zaman kansu suna part-time lecturing, wato suna karantarwa na wucin gadi. Haramun ne ka je ka ja daga kai yajin aiki don ka samu sukuni ka je kai ta sana'a bayan fage. Sa'annan kuma an dawo da ku daga yajin aikin za a biya kuma haƙin su wanda ba a taba rike haƙin su aka hana su ba.
Zai waya shekara Najeriya ba ji wani abu da ya shafi barazanar yajin aikin malaman jami'a ba. Da hakan kan hana dalibai kammala makaranta bisa ka'ida ko ku su kammala makarantar ba tare da samun wadataccen ilimi ba.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don mu zan miƙewa.
Yanzu bari mu je ga wasu saƙonan da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura. Ya ce fata alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa. Hakika taron tattauna batun tsaro a ƙasashen Afirka da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke halarta a ƙasar Senegal, wanda shugaban ƙasar ta Senegal ya kira tabbas hakan yayi daidai, kuma muna addu'a da fatan ganin taron ya taimaka wajen kawo ƙarshen yawaitar tashi-tashin hankula masu nasaba da ta'addanci da dai sauransu. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu da ma duniya baki ɗaya, amin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ƙasashen duniya ga dukkan alamu wankin hula zai kai ku dare wajen daƙile 'yan ta'addan da ke barazana ga rayukan jama'a, ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya daban-daban. Da fatan za ku haɗa ƙarfi da ƙarfi a wuri ɗaya domin samun nasarar daƙile 'yan ta'adda a duk inda suke. Saƙo daga shugaban ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina. Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa muna kira ga masu jefa ƙuri'a a ƙasar Ghana da su zaɓi cancanta su yi watsi da zaɓen ƙabilanci. Saƙo daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Salha Isa Fana. Shi kuma Comrade Sanin Shaga Ƙofar Ƙaura Katsina cewa ya yi kama wasu matasa 'yan Najeriya da aka yi da miyagun ƙwayoyi a sansanin 'yan gudun hijira a ƙasar Kamaru. Haƙiƙa hakan wani abin takaici ne. Da fatan za su kama sana'a domin kaucewa shiga cikin mawuyacin hali. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi haƙiƙa sukar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi daidai. Duba da yadda majalisar ke zuzuta halin da al'ummar yankin arewa maso gabashin Najeriya ke ciki, musamman 'yan gudun hijira, da fatan majalisar za ta daina zuzuta wannan lamari. Saƙo daga Muhammad Salihu Ƙauran Namo da jihar Zamfara. Daga nan sai wasiƙa ta ƙarshe mai cewa murya Amurka ku bani dama na yi kira da babban murya ga shugaba Muhammadu Buhari da ka ɗauki matakin gaggawa a kan matsalolin tsadar abinci da ma fita da abincin da 'yan Najeriya muka noma zuwa ƙasashen waje. Fatanmu da kuma addu'armu ga gwamnatin talakawa ta Baba Buhari shi ne Allah ya ba da sa'a da nasarar warware matsalolin Najeriya, amin. Saƙo daga Ahmad Manaja daga Bauchi anguwar Karofin Madaki.
To, muna godiya ga masu aiko da waɗannan saƙonni. Yanzu kuma ga bitar labaran duniya.
Dan takarar shugabancin Austria mai kyamar baki Norbert Hofer ya sha kayi a zaben da ya so ya zama shugaba mai ra'ayar riƙau na farko tun bayan yakin duniya na biyu, a zaben da ake ganin wani gwaji ne na nuna ƙarfin masu fifita ra'ayin jama'a. Alamu sun nuna cewar ƙasar Italy na dusar rikita-rikitar siyasa cikin makonni masu zuwa, bayan da masu kada ƙuri'a jin ra'ayin jama'a ranar Lahadi suka yi birista shawarar yin kuskurema ga kundin tsarin mulki, kamar yadda Prime Minister Matteo Renzi, wanda ya bayar da sanarwar yin murabus saboda tsananin rashin amincewa da shawarar tasa da ya gabatar. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi tsohon likitan ƙwaƙwalwa kuma tsohon abokin hamayyarsa a takarar shugabancin Amurka Ben Carson a matsayin wanda zai jagoranci kuma gidaje da kuma cigaban birane.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. In za mu da Nazir Ahmad Hausawa da ya tani gabatarwa, sai kuma Jule Levis Gresham da Sa'ida Hamdun da suka haɗa mana wannan shiri, da kuma injiniyanmu Greg Burns. Muhammad Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, sai dai kada ku yi nisa ga Kabara, wato da Maryam Bugaji da kuma Safina da shirin yau da gobe.